Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Masu azumi kuma da fatan an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Ezekiah da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya gugar zana ga Obasanjo da nuna ya barnatar da dala biliyan 16 ga aikin lantarki kuma ba lantarkin. Take Obasanjo ya ce shirye yake da bincike don Buhari ya jahilci lamarin. Tasirin jin mai goyon bayan Buhari ne da ke zayyana Obasanjo da cewa
babban matsalarsa a rayuwa shine kishiya. Baya bukatar ganin duk wani mutum ko da sunansa Buhari ko sunansa ma waye ya samu wasu nasarori ya zama kishiya a gare shi.
Shugaba Buhari ya nada Musliu Smith a matsayin shugaban hukumar kula da yan sanda. Tijjani Tumsano komitin rayi arewa maso gabas ya ce ana gab da mayar da duk yan gudun hijira gida.
Gwamnan Borno ta ba da sanin watan kenan, yana so ya ga cewa duk mutanen da suke son su dangi gudun hijira za su koma gidajensu. Gwamnatin Yobe ta kusan mamaye ga kowa da kowa gida.
Adiza Ardido ta ce a ƙara dagewa
a sama musu gurin da za su zauna yadda za su fara rayuwarsu.
Yayin da Nuhu Gidado ya yi murabus daga mataimakin gwamnan Bauchi Gombe, kuma ɗan APC ne suka sace sandar majalisar dokokin jihar, ana cikin jiyayen rasuwar kwamishinan shari'a Barista Abdulhamid Ibrahim ɗan Malikin Akko. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Rabaran Ubala Nuhu daga Ekwa Bauchi da kuma Amira Rabatu Sufyan Ahmad daga Kaduna, wadda za ta gabatar da kashi na biyu na jawabinta ga Rabaran Ubali.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci. Kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a, haka kuma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a. To don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban. Shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan ƙasar. Musamman shugabanci na sama da yake riƙe da sauran matakai ɗin tare da talakawa gaba ɗaya. Kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shi ne in an ciza to a hura. Don dalili kuwa in har ka ciza ba ka hura ba ka riƙe, to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka riƙe ran da ya ɓaci ba za ka sake samun shi ba, balle kuma har kake za ka cije shi. Don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasar nan da shugabannin ƙasar nan, saboda irin wahalhalun da ake fama da shi. Kayan abinci ya yi gagarumin tashi. Masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira 50, yau ya koma naira 80. Kayan masarufi sun gagari mai ƙaramin ƙarfi. In ka siya ma masara 150 ya za ka yi ka sarrafa shi. To mun iya sani, mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shi ne cin hanci da rashawa da tsaka da ake yi da biro. Kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos Sura 5 aya 12, kuna wulaƙanta mutanen kirki, kuna cin hanci, kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa. Domin sani sarai, cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya, sai a ƙi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kirana ga majalisun ƙasan nan, kamar yadda Annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa. Kirana ga majalisun ƙasan nan shi ne su tsaya su yi adalci, su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa. Kada zamansu a dukkan majalisun nan ya zama zama da za a yi gardama a fita, a yi rubutu da biro a sa a mujallu, a sa a ƙasidu, a watsa a cikin ƙasa, amma kuma talaka baya ganin canji kullum jiya da yau. Kuma majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi makanatan ƙasa adalci. To muna roƙo abinda ya kawo shugabancin ƙasar nan kalma ƙwara ɗaya ce tak, shi ne a yi adalci. To muna roƙo a yi adalci. Mun sani sarai, karyewar darajar naira, faɗuwar farashin man fetur, sun taimaka wajen tsara wahalhalun da ake fama da shi a wannan kasa. To amma muna kira ga shugabannin kasan nan su sani fa Allah ya ba su nawayar kasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su dauki dawainiyar kasan nan. Allah ya sa su yi aiki da wannan dan takaitaccen gargadi wanda muka ji. Na gode ne ne rabuwar ku bana Nuhu Ibrahim daga Ekwa Bauchi.
Ita ma Amira Rabu Atisiyan Ahmad ta ce
akan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya, muna kira ga ƴan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka, wata na Ramadana, wata wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake wata ne na neman gafara, wata ne na rahama. Watan Ramadan yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna ta kowa lafiya. Zuciya tana azumi, zuciya tana yin azumi, kuma ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shi ne wanda baya so a zauna lafiya. Sannan mu tsare harshenmu, harshe yana azumi, azumin harshe shi ne kada ya faɗi abin da ba daidai ba. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfihu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, lallai ɗan adam fa zai buɗe baki ya yi wata magana ba face a gaske wannan magana akwai raqibi da atidi a tare da ita. Dan haka ɗan uwa musulmi, kar ka faɗi abin da zai ɓata azuminka. Kunnen ɗan adam tana yin aski, ma'ana ɗan adam yakan yi azumi da kunnensa wajen kada ya saurari abubuwan da suke Allah tabaraka wata'ala ya haka. Watan Ramadana wata ne da ɗan adam zai kusanci Allah subhanahu wata'ala. Dan haka ɗan uwa musulmi, akwai buƙatar mu amfani da wannan wata domin mu samu tsira ga Allah tabaraka wata'ala. Ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki dubi abin da yake cewa idan watan Ramadan ya zo, in ka kwanta kana bacci yake baccin ku ibada, yake idan kika tashi kuna numfashi yake numfar kashin ku tasbihi ne, yake goma na farko rahama, goma na tsakiya gafara, goma na ƙarshe ɗan tabawa da shigawo ta zuwa gidan aljanna. Allah muke roƙo ya ƙara maimaita mana Ramadana shekaru da shekaru a cikin rayuwarmu.
To nan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.